The voice of America, direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki
Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Asabar 2 ga watan Yuli na shekarar 2022. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sir Phil Hashim Gumel. Akalla mutane 21 ne suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon harin wani makami mai linzami da Rasha ta kai a yankin Odessa na kasar Ukraine da safiyar jiya Juma'a. Akalla ɗaya daga cikin wuraren da aka auna akwai ginin da mutane ke zauna a ciki. Jami'an sojin Ukraine sun ce akwai yara biyu daga cikin waɗanda suka mutu kuma ana ci gaba da neman waɗanda suka tsira. An harba makami mai linzami kan wani bene mai hawa tara a garin Belhorod a cewar sanarwar da ma'aikatar tsaron Ukraine ta fitar. Sahi Barchuk, kakakin hukumar yankin Odessa, ya faɗi ta gidan talabijin ɗin ƙasar Ukraine cewa ana ci gaba da aikin ceto mutane ƙarƙashin baraguzan ginin bayan da wani sashe na ginin ya rufta. Wani makami mai linzami ya kai hari wani wurin shakatawa a cewar Brachuk ya kuma raunata mutane da dama. Rashi ta musanta auna fararen hula a harin. Shugaban ma'aikatan shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya zargi Rashi da kaddamar da yaki kan fararen hula. Adadin sabbin kamuwa da cutar coronavirus a duk faɗin Birtaniya ya haura sama da kashi 30 cikin 100 cikin makon da ya gabata. Sabbin bayanai sun nuna jiya Juma'a nau'in Omicron na cutar coronavirus shine ya fi yaduwa a cikin sauri. Bayanan da ofishin kididdiga na Birtaniya ya fitar ya nuna cewa sama da mutane miliyan 3 sun kamu da COVID-19 a makon da ya gabata. Ko da yake ba a samu kwatankwacin hauhawar a kwantarwa a asibitoci ba. Yawan waɗanda suke mutuwa dalilin cutar kuma ya ragu kaɗan a cikin makon da ya gabata. Birtaniya ta yi watsi da kusan dukkanin matakanta na daƙile yaduwar cutar coronavirus gami da sanya abin rufe fuska da ba da tazara tsakanin jama'a watannin da suka gabata kuma ba a cika ganin abin rufe fuska ba a fannin sufurin jama'a. Sake fuskantar hauhawar masu kamuwa da coronavirus ya zo ne bayan da aka samu ƙaruwar kusan kashi 40 cikin 100 a watan da ya gabata. Biyo bayan manyan shagulgula da aka yi akan titina da kiɗe-kiɗe da bukukuwan da aka gudanar don bikin Jubilee. Wanda ke nuna cikar shekaru 70 na sarautar sarauniya Elizabeth ta biyu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Alhamis ne kotun kolin Amurka ta kammala ɗaya daga cikin sharuɗin da ta yi amfani da su a tarihin baya-bayan nan, bayan da ta yi watsi da haƙƙin zubar da ciki a faɗin ƙasar, da kawar da wani nau'i kan 'yancin mallakar bindiga tare da tunkarar wasu batutuwa da ke cike da ce-ce-kuce a cikin jerin yanke hukunci mai cike da rudani da rabe-raben aƙida. A matsayinta na babbar kotun ƙasar, kotun koli ta kan ba da ra'ayi akan duk wasu hukunci wanda ke shafar rayuwar mutane ta yau da kullum. Sai dai za a tuna da wannan wa'adin a matsayin ɗaya daga cikin mafi muhimmanci domin a karan farko cikin shekaru 50 da suka gabata babbar kotu ta bayyana cewa zubar da ciki ba haƙƙi bane da tsarin mulki ya bashi kariya ba. Hukuncin zubar da ciki da aka yi ranar 24 ga watan Yuni ya kasance babban abin mamaki duk da yake cewa an fitar da wani daftarin ra'ayi na masu rinjaye makonnin da suka gabata wanda masu ra'ayin riƙau a cikin al'umma suka yaba da nasara kuma masu saucin ra'ayi sun yi Allah wade da shi a matsayin cin zarafi ga 'yancin haihuwa. Daga ƙarshe jiya Juma'a babban shugaban ƙungiyar Taliban ya yi watsi da duk wata tattaunawa ko sasantawa kan tsarin mulkinsa na musulunci a Afghanistan. A wani mataki na tsawatawa ga kiraye-kirayen ƙasa da ƙasa ga ƙungiyarsa mai tsauraran ra'ayi da ta sassauta hukumi kan 'yancin mata na aiki da ilimi. Ba na zo nan don in biya muku buƙatunku 'yan ƙasashen waje ba, kuma ba za su zama abin karɓa gare ni ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu leka kasar Mali inda yan ta'adda suka halaka sama da mutum 132. Koma dalla. Al'ummar kasar Mali ta yi zaman makoki a tsakiyar watan Yunin da ya gabata a sanadiyar wasu ujerin hare-hare da aka fuskanta a garuruwa da dama a yankin Bankas, inda yan ta'adda suka halaka fararen hula 132 a cewar hukumomi, a adadin da wasu majiyoyi ke cewar ya zarce hakan. Wannan na faruwa ne a wani lokaci da rundunar Barkan ta Faransa da kuma ta kasashen Turai suka fice daga kasar ta Mali a saboda tabarbarewar dangantaka a tsakanin waɗannan kasashe da gwamnatin riƙon ƙwarya da Kanar Assemi Goita ke jagoranta, wacce a dai gefe ɗaya ta bada sanarwar ficewa daga kungiyar G5 Sahel a saboda wasu dalilai na rashin fahimta. Akan haka, wakilinmu a birnin Niamey, Suleiman Mumunu Barma, ya hada mana wannan rahoto.
Mummunan tashin hankali ne aka fuskanta a ranar Juma'a 17 ga watan Yunin 2022 a ƙauyuka da dama na tsakiyar kasar Mali, inda 'yan ta'adda suka farwa jama'a cikin wani salo irin na rashin tausayi. Sanarwar hukumomin Mali a washe garin faruwar wannan al'amari ta ce fararen hula 132 ne suka halaka sakamakon hare-haren da aka kai a garuruwa da dama, waɗanda suka hada da Diala Sagu da Jamweli da Dalge Sagu na yankin Bankas. Saboda haka suka ayyana zaman makoki a fadin kasar. Wani dan siyasa dan asalin yankin na Bankas, Nuhum Togo, wanda shi kansa abin ya rutsa da wasu 'yan uwansa, ya bayyana wa sashen Faransanci na muryar Amurka cewa yawan waɗanda aka kashe ya ɗara alƙaluman da gwamnati ta bayar. Ya ce an shafe wunin litinin ana kwashe gawawwaki a Diala Sagu, inda aka tattara gawa sama da 80, kuma akwai waɗanda a washe gari aka ci gaba da neman gawawwakinsu. A Jabali, kilomita kaɗan da Diala Sagu, an tarar da gawawwaki 52, sannan a wani ƙauyen da ke kusa da nan an samu gawawwaki 46. Wato dai a jumlace ana iya cewa gawawwaki 180 zuwa 190 ne aka gano. Abin nufi ana jana'iza, ana ci gaba da neman gawawwaki. Nuhum Togo ya ci gaba da cewa 'yan bindigar waɗanda suka kutsa waɗannan ƙauyuka a yammacin Juma'a kai tsaye suka nufi kasuwar Diala Sagu, inda suka kwashi ganima kafin su cinna wuta, sannan sun bi gida-gida suna tattara matasan da suka fice da su zuwa bayan gari, inda suka bindige su da guda-guda. Shugaban kungiyar Voix des Sans Voix, Alhaji Nasir Saidu, na cewa bai yi mamakin faruwar wannan al'amari ba, saboda yadda gwamnatin ta Mali ta dauki mataki mai kama da abinda 'yan magana ke cewa sakireshi kama ganye.
Ta kore Jason Sahel, ta kore duk wasu waɗanda ka kama mata tai kokowa da ta'addanci. Bayan tarihi ya nuna a duniya babu ƙasar da ta iya kokowa da wannan abun ita dai. Amma har kullu yomin ƙasar Mali tana nuna ita tana iya ta yi. Inda aka zo an ga wannan ta'addancin ba su da tsaro. Kullun zaka ji magabatan su sun ce su suna hulɗa da Rasha, amma sun ki bari a ga waɗannan irin an Rasha na annan tare da su suna yaƙi.
A sanarwar da ta fitar sa'o'i kaɗan bayan dawowar tawagar da aka tura zuwa yankin da aka yi wannan aika-aika, gwamnatin Kanal Asimi Goita ta zargi kungiyar Katiba de la Masina da aikata waɗannan kashe-kashe sakamakon gano fuskocin wasu sanannun mutane da ke da alaƙa da wannan kungiya da Amadu Kunfa ke jagoranta. Tana mai cewa za ta ɗauki matakin hukunci. editan jaridar La Rue de l'Histoire Ibrahim Musa ya yi fasara a game da abin da wannan hari na yankin Bankas ke nufi a bisa la'akari da wasu abubuwa masu nasaba da tafiyar kasar Mali a yau.
Wannan harin kamar wani martani ne sun ka maida sanarwar suka yi ta bayan sun kai wannan mummunan hari. Sun fito sun nuna cewa ai ramo gayya ce suka yi ga mutanen gari waɗanda suka ba da haɗin kai suka sa su zan kasar Mali suka basakace su. Bayan wannan harin bai bada mamaki tun da ya zo lokacin da kuma ita wannan kungiya ta tsaro mai zaman kanta cewa da Wagner ta shiga cikin yajin aiki, inda wata mafiya ke cewa sun cikin watan Abril na wannan shekara ta 2022 an ba su samu albashinsu ba da ya kamata hukumomin Mali su ba su har zuwa ga ranar yau. Duk irin takaddamar da za a yi wajen yaƙi da 'yan ta'adda su kamar sun nuna har dai 'yan ba su cikin haƙƙinsu ba, cewa da an biya su albashinsu ba za su zauwa su kama ba ido za su sawa.
To sai dai a ra'ayin Sulaiman Mashi Rosheto na kungiyar RGPSC, duk da karuwar aika-aikar 'yan bindiga da aka fuskanta a 'yan makonnin nan, da alama hukumomin Mali na samun nasarori a yunkurin kakkaɓe 'yan ta'adda daga wuraren da suka tare.
A Hassan Goita shi da kanshi a hilin daga yake, ya san abin da attarnaki a cikin wannan yaki, ya san matsalolin da suke fuskanta. Dole ne a tsara ma gwamnatin Hasimi Goita a ga halin da yanzu Mali take, saboda kowa ya san lalle har yanzu akwai burbushin rashin tsaro a cikin kasar Mali, amma kowa ya san cewa an samu cigaba sosai, an samu zaman lafiya sosai a kasar Mali. Dan in ba Hasimi Goita da gwamnati sun zangwarzayi ba, ba zai yiwu ba dai nan a samu wani dan Afirka haka kata'an soja ya tashi ya ce sojojin kasar Faransa su kwashe kayansu da kayansu har ya kori jakadan kasar Faransa daga kasar shi, saboda ya ga zaman su ba ya da wani alfanu illa ƙara tsawaita wannan hali na rashin tsaro a cikin kasar Mali.
Kisan fararen kula wani abu ne da 'yan bindiga ke amfani da shi domin cimma wani gurin da suke hange a cewar masana. Fitaccen dan siyasar kasar Mali Nuhum na da irin wani ra'ayi. Ya ce wannan wata dabara ce da 'yan ta'adda ke amfani da ita don tsoratar da jama'a su kaurace wa gonaki, domin da la sago karkara ce da ake ɗauka a matsayin rumbunci makar wannan yanki. Rashin gudanar da ayyukan gonaki babbar matsala ce a Mali, domin kashi 80 daga cikin 100 na 'yan kasar mutane ne da ke dogara da noman damana. Saboda haka waɗannan hare-hare wani yunkuri ne na haddasa ƙarancin abinci a ƙasar. Ƙasar Mali wacce ta ba da sanarwar ficewa daga ƙungiyar Jason Sahel a watan Afrilun da ya gabata, a ɗaya gefe ta raba gari da rundunar Barkan saboda zargin sojojin na Faransa da gasa murƙushe matsalolin ta'addancin da ake fama da su a yankin Sahel, kafin ta juya harkokinta wajen ƙasar Rasha da nufin neman mafita. Sai dai da alama har yanzu tsugunne ba ta kare ba.
Mako biyu da suka wuce, ministan harkokin waje na kasar Mali shi da kanshi ya isa can taron Majalisar Ɗinkin Duniya, inda shi da bakin shi ya nuna cewa akwai bangare da dama na kasar wanda ba su karkashin hannun hukumomi. Tunda lokacin da aka mishi tambaya ana cewa ai ana zargin da kuna taka hakkin dan adam da ku da wannan kungiya mai zaman kanta ta Wagner da ke kama muku, sai ce yaya su da wurere da yawa ba su karkashin ikon su za a zarce kuma sun taka haki. Kenan in ma an taka hakin ba su bane 'yan ta'adda ne da yake suke rike da wa'annan yankunan na kasar Mali. Don haka mahukuntan kasar Mali in suna son su ga sun shawo kan wannan matsala, dole sai sun nemi haɗin kai da kasashe makwabta kamar kasar Niger, kamar kasar Burkina Faso, amma Mali ta ware ita kadai ta zan saniyar ware ba yadda za a yi ta galaba wannan yaki.
Har kaga dan ta'adda ya bar yakin soja ai komo yana yakin farakulla, ai ka san shi kenan an hikarhin shi ne. An hikarhin su ne shi yasa dan mi ba su je suka fada ma rundunar sojoji. Kenan ana iya cewa gwamnatin Hasimi Goita ta yi nasara bisa kan wannan sha'ani na samar da zaman lafiya a kasar Mali, kuma za ta cikakken nasara insha Allah kafin su shirya wannan zabe.
Ya kamata a ce cikin kokowa da ta'addanci wannan da aka yi ɗankin Sahel, kasar Mali kar ta ware kanta dangance da yanayi wanda aka tsaya, ko cikin yawa ko da wanda suka kama maka, yaya aka kwashe da wanga harkar ta'addanci balle kasa guda. A ganin mu wannan abun yana iya ya kawo lissafi ga kasar Mali domin ta ƙara gyara zamanta dangance da yanayi na tahiyar duniya. Babu kuwa wanda zai ware kanshi a duniya kuma ya ce zai tahiya ya samu abin da ya kasu. Ka gani ta'addanci karuwa ma yake wajen su, tunda hujjar da anka kashe mutum 130 hujja ce wadda za a nuna har yanzu akwai sauran zo muka ba.
A shekarar 2012 ne al'amuran tsaro suka fara tabarbarewa a Mali bayan da wasu 'yan takifan Libya suka tare a arewacin kasar dauke da manyan makaman yakin da suka wawushe a washegarin faduwar gwamnatin Muhammad Gaddafi. Wannan ya haifar da kafuwar kungiyoyin 'yan tawaye masu fafutukar neman 'yancin Azawak a zamanin shugaba Ahmadu Tumani Ture, yayin da ɗaya bangare gaggan 'yan ta'addan Libya suka kafa sansani inda suka kwace iko da karkarar Kidal da ke arewacin Mali. Da matakin soja da kasashen duniya suka ɗauka, matsalar tsaro ta ci gaba da ta'azzara a arewacin Mali. Gazawar dakarun kasar ta yi sanadin yaduwar ayyukan ta'addanci a yankin Sahel, musamman a kasashe makwabta wato jamhuriyar Nijar da Burkina Faso. Yau kuma an waye gari wannan matsala ta isa kasar Togo da jamhuriyar Benin, inda aka fara fuskantar hare-hare irin na ta'addanci.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke birnin Niamey, Suleiman Mumini Barma, da kuma sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sai kuma ni Hassan Maina Kaina da na shirya na gabatar, ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Ga gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri na Dadan Gari. Shirin da yake da haɗin gwiwa da gidan radio na Gatta Murya Hadakan Jama'a da kuma sashin Hausa na Murya Amurka dake birnin Washington DC. Yau ina tare da tarihin wani gari, garin kuma shi ne garin Faraƙwai. Da farko zan so in ji sunan sarki da kanshi.
Sunana Muhammad Labran, ni ne sarkin Faraƙwai da ke kan gado a halin yanzu.
Mu girma sarki, za mu so mu ji tarihin yadda garin Faraƙwai ya kafu daga bakin ka, tunda ku ne manya yanzu.
Garin Faraƙwai gari ne mai tsohon tarihi, don akwai abin da ke nuna alaman gari tsohon gari ne a Faraƙwai, shine ko ganuwa. Don Faraƙwai a yadda muka sami tarihi ya riga garin makwautanmu kafuwa, shine makwautan kuwa su ne zangon Aya da Yalwa. Don Faraƙwai ya riga su kafuwa.
Wasu mutane suka fara kafa garin Faraƙwai, domin kowane gari akwai riga ka ji an ce wasu Fulani ne, wasu a ce Bare-bari ne, wasu a ce kaza, wasu a ce kaza. Wasu ainihin irin mutane suka zo suka fara kafa garin Faraƙwai?
Alhamdulillahi, kabilan da ta fara kafa Faraƙwai ita ce kabilar Bagi. To bisa ga halayya, su Bagi idan suka zauna a wuri suka ga kuma jama'a sun matso su, sukan ƙaura ne su ƙara gaba, wanda abin da ya faru kenan da Bagin da suka fara sarautar Faraƙwai, wanda bayan su to sai kabilar Jaba da ke Kwai. Lalle sun zauna a Faraƙwai kuma sun yi sarautar Faraƙwai har mutum uku a cikin kabilar Jaba. Akwai sarki na farko shine Andruman, sai na biyu Agagi, sai na ukunsu sarki Jatau, wanda shi sarki Jatau din nan su ne suka yi aura daga Faraƙwai zuwa Kwai. Don a yanzu haka in ka je Kwai Jaba area, da akwai inda sarki Jatau da ya ƙaura daga Faraƙwai ya zauna a nan ana ce ma wurin kulmin Jatau.
To mun kima ne shekaru nawa kenan?
Gaskiya shekarun da yawa dan muna bayani ne akan abin da ya kai mu shekaru 290 zuwa 300 bayan ma wannan kaura ne da suka yi ni na dan kiyasta daga lokacin da kakana sarki Umar Aliyu ya hau gado.
Mijima sarki ina garin ya samu suna Faraƙwai, kuma wani dalili ya sa aka ba garin suna Faraƙwai? Wataƙila za mu samu wani labarin daga gare ka.
Akwai lokacin sarki Jatau, shi Allah ya yi shi mutum ne mai son kiwon tsuntsaye na gida kaman kaji. To sai ya kasance yana zaune sai akwai kwaro-kwaro a cikin kajin da yake kiwo. To ya sa hadimin shi ya je duba me ke faruwa wajen kajin nan. To sai shi hadimin nashi ya dawo mai da labarin fara kwai. Daga nan ne garin ya dauko asalin sunansa Faraƙwai.
Shi wato aya cewa shi wanda ya samu da garin Faraƙwai shi mai kiwo ne, wato makiyayi ne kenan?
Mai sha'awan kiwon kaji ne kwarai da gaske.
Daga lokacin da ka taso kasan gidanku ko kakanka ya sarauta da koda wani da wani suka yi sarauta, wani lokaci ne ainihin ma ya ce Hausa Fulani suka fara sarautar gari tun da ka ba mu tarihin baya?
Yawa, to Hausa Fulani kabilan da na fito cikinsu kenan su ne Fulani. Su sun karɓi sarautar Faraƙwai ne a 1888, wanda shi ne shekarun da sarki Umar ɗan Aliyu kakana kenan ya yi a kan gadon sarauta, don ya bar sarauta ko ko ince ya koma ga Ubangiji a 1930. Daga shi sai sarki babban ɗansa Muhammadu Mustapha ya hau gado, ya dai shekaru 37 ne a kan gadon sarauta. Yawa, daga shi shi ne sai mahaifina wanda ya kama daga shekaran da wanshi ya rasu zuwa shekara ta 2004. Ainihin waɗanda suka yi a gidan Fulani mutum uku, duk da ƙanina wanda shi Allah ya ƙaddara ya riga ne sarautar.
Yanzu ma iya cewa Faraƙwai Fulani ne zalla ko kuwa da wasu ƙabila za mu so mu shiga bakin?
Ai, ba Fulani ne kaɗai ba, akwai ƙabilu da dama, amma waɗanda suka sarauci garin ƙabilu huɗu ne, daga Bagi, Jaba, Bare-bare, to sai kuma mu Fulani wanda muka karɓa daga Bare-bare.
Kowane gari za ka tarar da suna da sana'a, duk da kika ce sarkin da ya fara kafa garin a mai sha'awar kiwo ne, amma yanzu wani sana'a ne al'ummar Faraƙwai suke alfahari da ita a matsayin sana'a?
Jama'an Faraƙwai suna da sana'o'i kamar uku: akwai noma da kuma kiwo, sai kuma saƙa irin wanda aka san Bahaushe da shi, don har yanzu akwai unguwar da ake mata laƙabi da sana'ar saƙa, ana cewa unguwar masaƙa.
Amma wani sana'a yanzu dai mutane suka fi ita, aka fi sanin su da ita?
Yanzu an fi sanin su da noma saboda ci gaban zamani. Jama'a an yawaita, da dama sun koyi sana'o'in hannu kamar su gini da sauransu.
Ita garin Faraƙwai tasowa na san tana alfahari da
noman doya. To ya labarin yake yanzu?
Eh to har ga Allah wannan yana nan har yanzu ba a bari ba dan ka san abin da aka saba da shi yana da wuya a bar shi London nan
wasu garuruwan suke karkashin masarautar Farbai
a garuruwan da aka kirkiro su ne akwai Tudun Kaya akwai Zigina akwai Tsiritawa
duk a kasar Zazzau ne ko kuwa a wajen kasar Zazzau
ai duk kan waɗannan garuruwa da ka ji na ambata maka duk an kirkiro su ne daga Farakwai ta kasar Zazzau eh cikin karamar hukumar mu ta Ibe
Mujima Sarki a gidan rediyo na tata da haɗin gwiwa da muryar Amurka tana godiya da ka ba mu lokacin ka domin muka samu kaɗan daga cikin tarihin da muka faɗo wanda ba shi kenan ba mun da iya samu abin da muka samu.
To alhamdulillahi ni ma ina godiya a gare ku.
To ba faure da haka za mu ja labulan shirin a madadin Sarkin Farakwai Muhammad Labaran wanda ya ba mu taƙaitaccen tarihin garin Farakwai sai kuma gidan rediyon muryar Amurka da ke Washington DC gundumar Columbia. Da ya kawo muku shirin da haɗin gwiwar gidan rediyo na Gatta murya haɗa kan jama'a da ke kuna. Nasiru Yakubu Binne da ke muku fatan alkhairi mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.